إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانهك أنقوى إنا من جيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon ci gaba da karatu kamar yadda muka saba yi a kowane mako na littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin wallafar al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alai a wannan majalisi namu na Masjidus Sahaba wanda ke daura da sakatariya ta Katagum local government da ke cikin garin Azare a jihar Bauchi wannan shine majalisin mu na 14 a wannan yammaci na 13 a wannan shine majalisin mu na 14 a wannan yammaci na Laraba 16 ga watan Allah al-Muharram hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wanda ta yi daidai da 1 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya idan ba a mance ba har yanzu dai muna cikin babul mubadarati ila alkhairat babin da yake kwadaitarwa wajen gaggawar aikata aikin alkhairi mun tsaya kan hadisi na 90 a majalisin da ya gabata a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga hadisi na 91 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ صيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقي فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم اسم أبي دجانة سماك بن خرشة وأن حديثي an samo daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki yarda da shi daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sanannu kuma shahararru wanda ya dauki shekaru 10 yana zaune a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana masa dawainiya yana masa hidima tun yana dan kankani mahaifiyarsa ta kai shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta sadaukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa manzon Allah hidima wannan yasa yayi riwayar hadisai masu tarin yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yawaituwar zaman sa a gidan manzon Allah yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma uhud lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki wani takobi ya rike a hannunsa ranar yakin Uhud a majalisin mu da ya gabata idan ba amince ba mun yi bayani kan yakin Uhud mun yi takaitaccen bayani dangane da yakin Uhud mun bayyana cewar wannan yaki na Uhud yana cikin manya-manyan yakukuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin malaman sira da tarihi suna hakaitowa cewar yayi yakukuwa guda 27 amma a cikin yakukuwa guda 27 dinnan galibin su kananin yakukuwa ne wasu ma ba a samu artabu tsakanin sa da abokan gaba ba a cikin 27 waɗanda aka samu artabu suka kashe aka kashe daga bangaren su wanda annabi ya fita cikin yakukuwan guda 9 to yakin Uhud yana ɗaya daga cikin manya-manyan yakukuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da kansa dutsen Uhud a jikinsa ne yakin ya au kusa da dutsen Uhud shi yasa aka kira yakin da yakin Uhud kamar yadda bayani ya gabata cikin majalisi daban-daban da suka gabata galibi akan yi wa abu suna a abu laƙabi dube da gurin da abun ya faru musamman yakukuwa to shi ma yakin Uhud ya faru ne ya auku a inda dutsen Uhud yake wannan yasa aka masa wannan laƙabi da yakin Uhud sa'annan dutsen Uhud kamar yadda muka yi bayani a majalisin da ya gabata yana arewacin Madina sannan bayani ya gabata dangane da sababin da ya haifar da yakin Uhud suna so su ɗauki fansar abin da aka musu a yakin Badar sa'annan kuma suna so su yanta hanyar su ta kasuwanci wacce take fuskantar barazana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa domin duk lokacin da mutan Makka Quraisha suka fito da hajar su ta kasuwanci za su tafi Sham sai sun bi ta jikin Madina to annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi amfani da wannan damar wajen razana su da firkita su wannan zai karya tattalin arzikin su kuma mun sani cewar kowace jama'a tana samun ci gaba da bunƙasa ne da tattalin arziki idan aka karya tattalin arzikin su ko a iyanan annabi ya tsaya ya ce su da yaki tunda idan ba su da ƙarfi na dukiya yakin ma ba za su iya fita ba to wannan wata siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaki ba kai tsaye ba to wannan al'amari yana ci musu tuwo a ƙwarya ƙwarai da gaske yasa suka yi tunanin gara su amintar da hanyar kasuwancin kuma ba yadda za su yi su amintar da wannan hanya har sai sun gama da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa idan sun gama da su to hanyar su za ta zamanto amintacciya ta kasuwanci wannan zai sa kasuwar su ta ci gaba da bunƙasa da haɓaka to duka waɗannan suna cikin dalilan da suka sanya mutan Makka suka fito wannan yaki na Uhud to annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ji labarin gangami na mutan Makka sun fito kuma ba ko ina suka fuskanta ba sai Madina ga kuma aniyar suna so su ɗauki fansa na ta'adi da aka musu a Badar domin an kashe musu adadi mai yawa wanda ya doshi 100 kusan mutum 70 annabi da sahabbansa suka kashe wa mushrikan Makka a Badar sa'annan ba a tsaya iyanan ba an kama wani adadi mai yawa wanda shi ma ya doshi 100 na mushrikan Makka annabi ya tafi da su Madina a matsayin fursunonin yaki baya ga haka dukiyarsu ta zama ganima wa annabi shi da sahabbansa waɗannan abubuwa guda uku da aka musu suna musu zafi cikin zukatunsu domin hakan kaman ya karyar da lakonsu ya sa an gagadon baccinsu ma'ana da ana ganinsu da kwarjini da haiba amma yanzu abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu ya tafiyar da kwarjinin nasu 'yan ƙabilar da bata kai ta kawo ba yanzu tana ganin damansu da kuma komin girman kabila tana tsoron kabilan Makka saboda karfin su da kwarjinin su da haibar su da daukakar su to sai gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duka da shi da sahabban sa ba su wuce 300 da kai ba amma suka gama da su suka juya suka gudu aka kashe wasu aka kama wasu dukiyar su ta zama ganima to wannan ya zubar musu da kima sai suke so su dawo da kimar su suka fito daga Makka suka fiskanto garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallama labari ya iso shi bisa ga wannan shiri nasu da kuma mafiskantar su to shine ya tara sahabban sa yake neman shawara Allah madaukakin sarki dama ya ce wa shawiruhum fil am da al'amarin da ka tashi zaka yi ya kai annabi ka shawarce su ka ji menene ra'ayoyin su wannan yasa annabi galibi in ya tashi yin abu baya gaban kansa sai ya ji shawarin su ko da ya gaban kansa mun san annabi kubutacce ne daga kuskure ba da za annabi ya kuskure saboda abubuwan da yake yi yana yi ne da izinin Allah da umurnin Allah da hukuncin Allah da tsarin Allah amma nan wani darasi babba ake so a nuna mana ana so a nuna mana muhimmancin shawara shi yasa larabawa suke cewa ma khaba man istashara duk wanda zai nemi shawari bai taba tabewa a al'amarin sa idan galibi abu ana so mutum in zai nemi shawara to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara su yake neman shawarin su dangane da fitowar da mushrikai suka yi daga Makka suka nufato Madina me suke gani to anan sai suka kasu gida biyu wasu daga cikin su musamman dattawa mun san dattawa suna da hangen nesa saboda sun ga jiya sun ga yau wannan yasa suke da gogewa ta rayuwa wanda sautari da dama in sun tashi za su yi magana sukan yi dube wanda yake mai zurfi sabanin matasa yanzu kawai suka sani kuma kamar ingiza su ake tura su ake fisga suke to sai zamanto shawarin da za su bayar ba lalle daidai da shawarin da dattawa za su bayar to da aka tashi galibin matasa sai suka fifita annabi ya je shirya kawai a fita kar a jira su zo su same su a Madina a fita a je a riske su a wajen Madina a tare su a wajen Madina dattawa kuma suna ga a hakura a zauna cikin Madina kar a fita saboda sun kula annabi kansa ya fi karkata akan a zauna annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce musu in mun zauna a Madina ma insha Allah ba abin da suka iya mana domin Madina kewaye take da bishiyoyin dabino akwai dabarun da zamu yi wajen fuskantar su amma matasa in har ba wa suke cewa a fita kawai ya rasulullah kar a jira su iso kuma galibi cikin matasan akwai waɗanda suka rasa dama ta farko ita ce fita yakin Badar domin duk wanda ya fita yakin Badar yana da matsayi na musamman a gurin Ubangiji subhanahu wataala amma gafarta musu duk abubuwan da suka aikata na zunubai da ma wanda ba su aikata ba duk wanda suka fita Badar wannan matsayi ne mai girma to ai ba duka suka samu wannan matsayin ba tunda waɗanda suka halarci yakin Badar ai 300 kai to mutum nawa ne kuma suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan waɗanda suke tare da manzon Allah sun haura 1000 kaga kenan wanda suka halarci yakin Badar ba su fi 1/3 ba 2/3 nan ba su samu damar halarta ba to sai suke Allah suke fatan a samu wani yaki da za a fita wanda su ma za su samu matsayin da suka rasa a Badar saboda ba su fita Badar ba to ire-iren waɗannan sun yi ta ƙarfafa a fita Badar a fita Uhud a fita a je a riske su kar a zauna sai sun shigo to da annabi ya fuskanci galibi sun fi karkata akan a fita sai ya shiga cikin gida zai je ya shirya saboda a fita ya sa silke ya ɗauko garkuwarsa da takobinsa da mashinsa zai ɗebo su ya fito to bayan shigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin gida sai sashe ya zargi sashi cewa kun tirsasa manzon Allah akan a fita amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi karkata akan a zauna ba sai an fita ba to anan sai jikinsu yayi sanyi musamman wanda suka yi ta karfafa a fita din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya gama shi sai wanda suka fi karfafa abutan sai suka ce ya rasulullahi mun canja shawara mun zama mu cikin madina manzo Allah ya ce ina kun makara yace ma kana linabiyin idza labisa la amatahu an yabaha hatta yunajiza annabin Allah in har ya riga ya sa rigar yaki to baya taba cire ta sai an ga bayan yaki ma'ana baya koma da baya yace tunda na riga na saka shi kenan magana ta kare yanzu dole a fita ko an ki ko an so to wannan yasa aka shirya aka fita Uhud an fita ba a juma da fita ba sai ga su kuma sun iso annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara sahabbansa kowanne nuna masa gurin da zai tsaya da abin da zai yi sannan kuma wani sashe na sahabbansa sai dora su akan dutsen da ake kiransa Jabalur Ruma waɗanda suke zuwa aikin hajji ko umra suna ganin wannan dutse yana dabda jikin dutsen Uhud dan karamin dutse ne zaka ga ma har alhazai suna hawa kansa har hoto zaka ga ana yi a kansa kusan a wannan filin Uhud din zaka ganshi a tsakiya dan dutse ne haka ba babba sosai ba to annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora kimanin mutane 50 akan wannan dutse ya sanya musu jagoran su Abdullah bin Jubair yace kar wani cikin mutane 50 din nan da aka dora ya zartar da wani abu sai da umurnin shugaban ku Abdullah bin Jubair sa'annan ku tabbato akan wannan guri kuna yi mana gangane ko su za su biyo ta baya su mana kofar rago sai ku maida su kar ku bar su sa'annan kar ku sauko daga kan wannan dutse ku tabbata akai ko mu ne muka yi nasara kar ku sauko ko su suka yi galaba akan mu kar ku sauko wannan shine gurbin to sai aka sauka aka fara yaki ya rincaɓe tsakanin ɓangarorin guda biyu ɓangaren mushrikai da ɓangaren musulmai Allah cikin ikonsa sai ya ba da galaba wa ɓangaren musulmai saboda su ne suke kan dadai Allah kuma yana tare da wanda suke dadai suke kan dadai wa inna jundana lahumul ghalibun rundunan mu su ne masu galaba tunda musulman nan runduna ce ta Ubangiji to kaga kenan za su yi galaba akan rundunar shedan su ne mushrikai sai Allah ya ba da nasara da galaba wa musulmai akan mushrikai mushrikan nan sai suka fara gudu wasu suna yadda dukiyarsu wasu suna yadda guzurinsu wasu suna yadda makamansu wani ma ya tsere ya bar dabbarsa da yake kanta waɗanda suke can kan dutse da ake kiransa Jabalur Ruma ko Al-Anin sai suka ce a to gashi fa an yi nasara kan mutanen nan ga ganima can maza ku mu sauka kar a yi ba mu je mu ɗebi ganima shugabansu ya ce a kar ku yadda ku tuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu tabbatu kan wannan dutse ko mun ga an yi galaba akan musulmai kar mu sauko ko musulmai ne suka yi galaba akan mushrikai kan mu sauko suka ce ina ba za a yi ba mu ba suka sauko daga kan wannan dutse galibin su wanda suka saura ba su wuce mutum 10 ba da shi shugaban galibi suka sauko maza ganima ku sauka mu je kar a yi ba mu al'amarin duniya ce Allah kan jarrabi bawa da duniya to sun sauka sai zama mushrikan can suna guduwa sai suka ga waɗanda suka saura akan dutse da annabi ya dora ba su da yawa za a iya gamawa da su har sun fara gudu sun kama hanyar makka sai suka ga akwai sauran hawk akwai dama wannan yasa da yawansu sai suka juyo goman nan duk sai suka kashe su tunda ba su da yawa wanda da suka kashe su sun samu dama su zo su yi wa musulmai kofar rago dama da tunda mutane 50 ne suna da yawa za su iya maida su a duk lokacin da suka zo gashi su taho za su maida su to amma yanzu mutum 10 adadin su ba su da yawa aka gama da su suka shigo suka musu kofar rago to daga nan tsari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sabansa sai ya rike sai suka rude to anan sai aka wayi gari kawai kan mai uwa da wani musulmi ma zai soki dan uwansa musulmi bai sani ba to yanda al'amarin ya rikirkice musu ya rincabe musu sai aka kashe adadi mai yawa na musulmai wasu daga ciki ma wanda aka kashe musulma ne ɗan uwansa suka kashe shi basu sani ba an dimauce an gigice an rikirkice saboda tsari ya lalace tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya lalace wa anan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka masa rauni aka fasa masa fiskar sa jini ya wanke fiskar sa har ma ba a iya gane shi ya sauka har gaban sitirar sa aka karya masa hakwaran sa guda biyu aka masa rauni sosai da yawa daga cikin sahabbai an musu rauni bayan waɗanda aka takkashe a wannan yaki to Allah ya ba mu labarin wannan yaki da kuma yadda yayi afuwawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bisa ga abin da ya faru daga gare su na sabawa umurnin sa Allah ya ce ya musu afuwa sannan kuma waɗanda ma suka tarwatse suka gudu akwai wanda sun tarwatse sun gudu da suka ji zafin suka da duka kuma Allah ya musu afuwa to wannan yaki na Uhud takaitaccen bayani kansa kenan malamai sun yi ta kokarin fito da darussa da fa'idoji karkashin yakin anan Anas dan Malik yana bada labari cewa ranar yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akhadha sayfan yawm Uhud ya dauki takobi a hannunsa ranar yakin Uhud fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ya akhudhu minni hadha ya rike takobin a hannunsa ya fiskanci sahabbansa yace a cikin ku wa zai karbi wannan daga gurina ranar yakin Uhud yakin Uhud ya auku shekara ta uku bayan hijira a watan Shawwal wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike takobi a wannan rana ya fiskanci sahabbansa yake tambayan su wa zai karbi wannan daga gurina fa basatu aydihum kullu insanin minhum yaqulu ana sai suka shimfida hannayensu kowane mutum daga cikinsu yana cewa ni zan karba wannan ya ce ni zan karba wannan ya miko hannunsa wannan ma ya miko hannunsa wancan ma ya miko hannunsa kowa na Allah Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi annabi sallallahu alaihi wa sallama kala sai ya ce faman ya akhudhu bi haqqihi ina nufin wane ne zai karbi takobin da haƙƙinsa kenan ba wai mallaka musu zai yi ba kar su dauka yana so ya mallaka musu a yana so duk wanda ya karbi takobin daga gurinsa ya karbi takobin da haƙƙinsa fa ahjama alqawm to anan take sai kowa ya ja ya tsaya wanda ya mika hannunsa sai ya sauke hannunsa da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewar akwai sharadi ga duk wanda zai karbi takobin ya zamanto ya karbi takobin da haƙƙinsa to nan sai kowa ya yi tiris sai ya ja ya tsaya kowa ya maida hannunsa da kowa ya dago hannunsa ya shimfiɗa yana ni zan karba ni zan karba to da annabi ya bayyana sharadin karbar wannan takobi kowa sai ya ja ya tsaya ne dalilin da yasa suka ja suka tsaya na farko kenan wannan tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu menene haƙƙin wannan takobi ga wanda zai karbe shi tambaya ta farko dalilin da yasa suka ja suka tsaya ba wai saboda tsoro bane ko gudun mutuwa tunda ayin an ce ka karbi takobi da haƙƙinsa kowa ya san amsa na san za a iya bada amsa su ma sun fahimci manufar annabi karban takobi da haƙƙinsa dole kawai ka shiga cikin kafirai kai aiki shine ka karbi takobi da haƙƙinsa ba wai ka karba ya zama mallakinka karata ya ba a'a ba kulliya za a yi da shi ba dole in ka karbi takobi ka shiga cikin kafirai wannan shine karbarsa da haƙƙinsa to su din yanzu da suke Allah Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su takobin me yasa yanzu kowa yayi tiris suka ja suka tsaya dan tsoro ne a abadan tsoro ba tsoron mutuwa ba ba tsoron rauni ba tunda da suna tsoron mutuwa ba za su fito yakin ba ai masu tsoron mutuwa kan sun koma tunda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi fitowa Uhud daga cikin Madina ya fito da adadin kusan mutum 1000 kamar yadda malaman tarihi suka bayyana amma gabanin ya iso Uhud munafukai sun juya sun koma kusan mutum 300 an firgita su an raza na su latan firu fil har kar ku fita cikin zafi da wahala da tsanani Allah ya ce kullaru jahannama ashaddu harran wutan jahannama tafi tsananin zafi in yanzu yaki kuna gani yana da zafi to wutan jahannama tafi shi tsananin zafi mutane 300 suka janye suka koma Madina annabi ya isa Uhud da mutum 700 kaga kenan 700 din nan da a cikin su akwai mai tsoron a masa rauni ko a kashe shi da zai bi 300 ya koma kenan ba tsoron kisa suke ba ba tsoron rauni suke ba bayan annabi ya ce wa zai karbe shi da haƙƙin sa sun yi tiris sun ja sun tsaya malamai sun ambaci dalilai guda biyu saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tarbiyya ce ta manzon Allah a duniya kuma ba wanda ya kai shi iya tarbiyya duk wani wanda zaka ga yayi nagartacciyar tarbiyya ga mutum a yau to ya biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi iya karantarwa ba wanda ya kai shi iya tarbiyya wannan ya samu shaida ba ɗaya ba ba biyu ba kuma hakan ya tabbatu akwai balaraben kauye da ya shigo masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana zaune da sahabbansa sai ya samu gefen masallaci sai ya zame suturarsa sai fitsari fitsari cikin masallaci kamar yanzu ne wani ya zo cikin masallacin nan sai ya je dunguncan kawai ya fara fitsari ya kuke tsammani za a masa to haka aka yi kansa ca kamar za a cinye shi danya annabi ya ce a ku bashi ku bashi suna mamaki ya za a yi mutum ya shigo masallaci yana fitsari kuma za a kwaɓe shi annabi ya ce a bashi to amma annabi ba mai ja da shi sai suka ja suka tsaya suka kyale shi fitsarinsa ya kare bayan ya kammala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka ciko guga da ruwa aka kwara kan fitsari sai ya kira shi ya ce bawan Allah zo mana ya zo ya ce zauna ya nemi guri ya zauna ya ce abun mamaki annabi bai masa tsawa ba annabi bai hantare shi ba annabi bai zage shi ba annabi bai kausasa masa murya ba annabi budar bakinsa sai ya ce kaga wannan gurin ya ce eh ya ce guri ne da aka gina dan ambaton Allah da kuma ibada ba a gina shi dan wani abu cikin abin da ka zo ka yi nan ya ce annabi bai ƙara komai ba banda wannan da ya kai ya ce shi tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ganin malami da ya iya karantarwa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce take maganar da ya sai ta shiga cikin zuciyata ta ratsa zuciyata kuma na fahimce shi na karɓi abin da yake so ya ɗora ni a kai saboda ba zafi ba kausin harshe ba kushewa ba aibantawa ba cin zarafi ba cin mutunci cikin lafuzza ta kaitattu kuma cikin ruwan sanyi da fahimtar juna wannan yasa da ya tashi sai ya ce Allahumma ghfir li wa li Muhammad wa la taghfir ma'ana ahada ta Allah ka gafarta min daga ni sai Muhammad mu kadai zaka gafartawa man da mu kar ka gafartawa kowa saboda me ya samu kyakkyawan nusarwa cikin sauki da taushi da fahimtar juna sabon annabi tarbiyya ce ta annabi shi yasa zaka ga a duniya sun fi kowa tarbiyya sun fi kowa zama na gari sun fi kowa zama na kwarai saboda sun samu tarbiyya daga tushenta sun samu tarbiyya daga ginshiki sun samu nagartacciyar nagartaccen ilimi to shi yasa malamai suka ce da suka ja suka tsaya kowa yayi tiris ba wai dan suna tsoron mutuwa ba ko kuma tsoron yaki a'a dalilai ne guda dalili na farko suna tsoro kar su je haƙƙin takobin babba ne su kuma su kasa cika haƙƙin takobin kuma Allah ya fushi da su mun gane bayani da annabi ya ce man fa man ya akhuduhu bi haqqihi to wane ne zai karbi takobin da haƙƙinsa tunda annabi bai fayyace musu wanne ne haƙƙinsa ba suna tsoro kar su je haƙƙin nasa yana da girma mutum kuma ya karba ya kasa cika haƙƙin Allah kuma ya masa hukuma wannan abin da ya samu dan adam kenan inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula aka Allah ya sheda wa dan adam a ƙarshe ma yace me yawan zaluntar kansa ne me yawan jahilci Allah ya ce mun bijiro da amana wasammai da kasai da duwatsu fa a baina an yahmilna sai suka ki su karba saboda suna tsoro kar su karbi amanar su kasa kiyaye ta suka ji tsoro suka ki karba amma kuma wa hamala hal insan dan adam sai yace a bani amanar a kawo kuma dan adam ya karba bai cika amana ba kisa Allah ce innahu kana zaluman me yawan zaluntar kansa jahulan me yawan jahilci to su ma anan suna tsoron kar su karbi wannan takobi da haƙƙin sa haƙƙin kuma na da girma kuma su kasa cika haƙƙin in suka kasa cika haƙƙin kuma Allah zai fushi da su to suna gudun haka wannan yasa suka ja suka yi tiris abu na biyu da yasa suka ja suka yi tiris ba su sani ba ko Allah ya taimake su su iya ko kuma Allah ya darrabe su su kasa nan ma dai duk kalubale ne a gare su saboda ba alfahari tare da su ba sa ji cewar za su iya sai abinda Allah ya iya musu waɗannan dalilai guda biyu suka sa sahabban nan suka ja suka yi tiris ba su karɓi wannan takobi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar fa ahjamal qawl sai mutanen nan kowa ya ja yayi tiris ya tsaya da suna ta mika hannu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wannan yace a bani ni da annabi yace fa man ya aquluhu bi haqqi sai suka ja suka yi tiris suka tsaya fa ahjamal qawl sai kowa yayi tiris fa qala abu dujan sai ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa Abu Dujan Allah yarda da shi an a can kasa ya ce ismu Abi Dujana Simak ibn Kharash sunan Abu Dujana shine Simak dan Kharash sunan sa ke kenan Abu Dujana alkunyar sa ce sai Abu Dujana Allah yarda da shi yace ana akhuduhu bi haqqi yace ni ya rasulullah zan karbe shi da haƙƙin sa kenan yanzu Abu Dujana yayi sauri kar wani ya riga shi saboda karban sa da haƙƙin sa in har Allah ya taimaki mutum ba karamin matsayi zai samu gurin Allah wannan shine dalilin da ya sa mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin wannan babu tunda babin yana magana ne kan gaggawar aikata aikin alkhairi to Abu Dujana yayi gaggawa yayi mazakar wani ya riga shi yace ana akhuduhu bi haqqi ni zan karbe shi da haƙƙin sa kenan wannan yake nuna duk da shi ma yayi tsoro irin na sahabbai kar ya karbi takobin kuma ya kasa cika haƙƙin sa amma malamai suka ce takobi da haƙƙin sa ma'ana ya cika haƙƙin sa saboda ba abin da ka isa kai sai abin da Allah ya iyan baka duk wata ibada da kaga bawa nayi taimako ne na Allah duk wani abu da kaga bawa nayi taimako ne da agaji daga Ubangiji duk takawarka da addininka kai da kanka ba za ka iya ba sai da taimakon Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin addu'arsa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati sannan ya karantar da Mu'adh dan Jabal yace ya Mu'adh inni la uhibbu ce ya Mu'adh lallai fa ni ina kaunarka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga Mu'adh dan Jabal sai ce to abin da zaka yi ya kai Mu'adh la tad'anna an taqula dubra kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati tunda ina kaunarka kuma kaunar da manzon Allah yake masa matsayi ne duk wanda annabi yake son sa ya samu matsayi a ce Allah da manzonsa suna son ka ai ka samu matsayi a yakin Khaybara da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la uqiyanna ra'ata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasul yaftahu Allah ala yadi fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum murtaha ayatin Khaybara annabi yace Allah zai ba manzo Allah yace Allah madaukakin sarki zai ba da manzo Allah zai ba da tuta gobe wa mutumin da Allah yake son sa shi ma yake son Allah sabai sai kowa ya kwana a wannan dare yana ta nazari da zuciyarsa ba wanda ya rintsa cikin shi kowa yana Allah Allah a bashi shi yasa da gari ya waye suka zo suka hallari gaban annabi sassafe bayan an idar da sallar asuba kulluhum yarju an yuqaha kowa yana fata a bashi saboda an fadi kyakkyawar sheda ga wanda za a ba Allah na san sa manzon Allah na san sa to anan annabi yake ce Mu'adh ni ina san Mu'adh ya samu matsayi ta ne soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce to yadda zaka yi soyayyar nan ta dawwama ka kiyaye fadin Allahumma a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika bayan kowace sallah ta fari saboda me annabi yake son sa saboda ambatan Allah da yake addini da yake to ya dawwama akai shi da kansa ba zai iya dawwama akai ba sai da me sai da taimakon Allah ka yawaita fadin Allahumma a inni ala dhikrika ya Allah ka taimake ni akan ambatanka kenan ni da kaina ba zan iya ba in baka taimake ni wa shukrika ka taimake ni wajen gode maka ni da kaina ba zan iya ba in baka taimake ni ba wa husni ibadatika da kyautata bautarka ni da kaina ba zan iya ba in baka taimake ni to shine wasu malamai suka ce zai iya yuwa Abu Dujana bayan an samu karaya ta zuci kar a karbi takobi ba a kiyaye shi da haƙƙinsa ba wanda ya karba ya shiga cikin fushin Allah shi ya nemi taimakon Allah ya Allah zan karbi takobin nan ka taimake ni in kiyaye haƙƙoƙinsa sai ya ce ya Rasulullah ana sai ya mika hannunsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Rasulullah ana akhuduhu bihaqqi ya ce manzon Allah ni zan karbe shi da haƙƙinsa kenan bayan ya nemi taimako da agaji na Allah subhanahu wataala ya taimaka masa wajen karbar wannan takobi da haƙƙinsa sai ya mika hannu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni zan karbi wannan takobi da haƙƙinsa manzon Allah sai ya danka masa takobi fa akhadahu sai karbi wannan takobi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa falaqa bihi hamal mushrikin sai ya kutsa ya kurda da wannan takobin cikin dandazo da taron mushrikai cikin kawunan mushrikai ya dinga sara yana suka sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi darussan da zamu dauka karkashin wannan hadisi abu na farko da zamu fahimta daga hadisin zamu fahimci cewar yana da kyau duk wani aikin alkhairi kai gaggawa kar ka bar wani ya riga ka kamar yadda Abu Dujana ya gaggawa tsoron kar shi ma ya dan yi nawa wani ya riga shi yana aikin alkhairi ba a son nawa cikin sa ba a son saidi ana so a yi take ana son gaggawa ana son wuri ana son sauri ai maza a runguma ko a kutsa cikin sa kar a ce sai an jima ko sai gobe ko sai wani sati ko sai wani wata ko sai ba a da tabbacin zuwa an jima mutum yana raye ko kuma yana cikin koshin lafiya ba a da tabbacin gobe ko wani sati ko wani wata mutum yana raye ko kuma mutum yana cikin koshin lafiya ko kuma ma zai iya yiwa kana raye kana cikin koshin lafiya amma goben ta yi ka rasa damar aikata wannan kenan kai amfani da damar ka kafin damar ta kubce abu na biyu da zamu fahimta daga wannan hadisi zamu fahimci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna sahabbansa cewa su matsayinsu ɗaya ne a gurin su ma'ana baya fifita wani akan ya nuna wani ai dan fada ta ne annabi baya haka saboda da annabi yana haka anan kawai zai duba wanda yake ga ya fi kusa da shi kawai sai ya ce wani hunga wannan tako amma annabi sai buɗe abin ya baje shi a faifai ya ce wa zai karɓa malamai suka ce wannan zai nuna maka haka ake so su wa gabanni su zama kar ka keɓe wasu su zamanto kamar su ne shafaffu da mai saura kuma ko uhu a'a kai a matsayinka na shugaba ka rungumi al'umma duka ka ji cewa naka duk wani abu da ya kunno kai ka baje shi a faifai wanda Allah ya ba wa shi ke amma kar ka zaɓi wani da wani ka keɓe su ka takaita su da wasu abubuwa wannan ba dabi'a bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan yana daga cikin abubuwan da zamu fahimta daga wannan hadisi sannan abu na uku da zamu fahimta daga hadisin zamu fahimci cewa duk wani abu da zakai ka nemi agaji da taimakon Allah in ka nemi agaji da taimakon Allah shiga kai tsaye kai abin da ya faru da Abu Dujanah sauran sahabbai sun yi tirsi suna shakkun karbar wannan takobi kasu ne ba su cika haƙƙinsa ba Abu Dujanah kuma ya tuna yana da Allah sai nemi taimakon Allah kuma take karbi wannan takobi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma an ka tashi ko wani irin aiki kar ka ji tsoro kar ka yi tararradi kar ka yi nawa nemi taimakon Allah fada cikin aiki musamman aikin in ibada musamman aikin in alheri ne to kar ka yi tsoro kar ka yi tararradi kar ka yi nawa nemi agaji da taimakon Allah kusa cikin aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah kwadaitu wajen aikata abin da zai amfane ka kuma ka nemi taimakon Allah kenan kar kai kasa a gwiwa duk abin da ka san zai amfane ka kar kai kasa a gwiwa yi kokarin kutsawa ciki kuma tare da neman taimakon Allah insha Allah za ka yi abin cikin nasara ba za a samu wani matsala abu na karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kyautata jagoranci wa sahabbansa kamar yadda baya ishara akan wannan din ta gabata ba waka ake so kowane shugaba ya zama mai kyautata jagoranci wa waɗanda suke karkashin sa kar ya zama mai son kai ya ware wani a ciki ya masa wani abu ko fifita shi da wani abu a aka ji cewa duka naka ka musu kallo daya ka dauke su a matsayin abu daya wannan zai ƙara taimakawa talakawanka wajen samun haɗin kai da kuma ƙaunarka amma idan ka zamanto mai wariyar mai nuna bambanci zai sa a samu baraka cikin waɗanda kake jagoranta saboda duk wanda ake kebewa saura za su na jin haushin sa wannan kuma sai ya haifar da rashin fahimta ya haifar da sabani ya haifar da rarrabuwa kenan shugaba zai iya taka rawa wajen samar da haɗin kai tsakanin talakawansa sannan zai iya taka rawa wajen rarrabuwar kawunan talakawansa yana daga cikin dalilai da ke ƙara haɗa kan talakawa na shugaba ya zamanto yana musu mu'amala iri ɗaya bai ɗaya yana kallon su kallo ɗaya yana ɗaukar su maɗauka ɗaya wannan zai taimaka wajen samuwar haɗin kai tsakaninsu da kuma kore rarrabuwa sa'annan kuma zai gadar ma shi wannan shugaba da soyayya daga gurin waɗannan mabiya nasu hadisi na gaba yace an Zubair bin Adi qala ataina Anas ibn Malik radiyallahu an فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وانا حديثي ان سامو دك زبير بن عدي زبير بن عدي وانا با cikin sahabbai amma yana cikin tabi'ai ya rayu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai rayu da manzon Allah ba yayi riwaya daga sahabbai tabi'i ne anan gurin yake cewa ataina Anas ibn Malik mun zo ga Anas dan Malik Anas dan Malik hadisin sa ya gabata shine muka kare bayani kan hadisin sa yanzu yana cikin sahabban da suka dau zamani suna rayu yayi dogon sakamakon addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa wani sashe na sahabban sa addu'a. Daga cikin su akwai Anas dan Malik, ya roƙa masa Allah ya yawaita shekarunsa, sannan Allah ya yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa, Allah ya albarkaci dukiyarsa, ya albarkaci ƴaƴansa, ya yawaita shekarunsa. Waɗannan addu'o'i guda uku da manzo Allah ya masa, Allah ya amsa addu'o'i. Yana da ƴaƴa masu tarin yawa, dukiyarsa kuma bai san yawanta ba, kuma sautari da dama za a yi ruwan sama kaga gonaki a bushe, amma gonan Anas ta jike jagab, Allah ya zuba ruwan a gonarsa, amma gonan makwabcinsa bata samu ruwan ba. Duka wannan ƙarƙashin addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Anas dan Malik ya rayu kusan shekaru 90 bayan hijira, ya haura shekaru 100 sanda ya koma ga Allah subhanahu wataala. Duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'maru ummati baina 60 wa ila 70, shekarun al'umma ta tsakanin 60 zuwa 70 ne, galibi anan mutane ke mutuwa, galibi ana wucewa amma ba su da yawa. Yanzu masu shekara 60 70 a masallacin nan matasa an fi yawa, 60-70 din ba su fi a irga su da yatsun hannu ba, ta ke nan galibi kafin aje nan ake komawa ga Allah. Amma Allah yana barin wasu sai su wuce nan, wani ma gaga ya haura 80, wani har 90, amma ba su da yawa. Yanzu a unguwarku idan aka ce ka nemo mutane 10 masu shekara 80-90 an haɗa ka da aiki, amma ƙasa da 50 fa sai an ture, ƙasa da 60 sai an ture. Amma abin da ya haura 60 aka ce ka nemo mutum 20 a unguwarku, wanda suka haura 60 za ka iya nemo ta kin 5-7 a yayi nisa ya je 10, amma 20 zai wa. Duka wannan yana fassara maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shekarun al'ummar sa tsakanin 60 ne zuwa 70. Ana samun wasu za ka tarar su a yanayin ɗabi'ar familinsu suna shekaruwa, za ka tarar kakansa ya haura 100, shi ma yanzu ya doshi 80 ko 90, babbansa shi ma ya sai da yayi 100, babansa shi ma ya kusa 100. To akwai irin wannan family din da ake samu masu wanda Allah ba su shekaru a duniya, ana samu amma ba su da yawa. Wasu kuma za ka ga kafin 70 din ma ba jinya ba komai, kwana ya kare an koma ga Allah ba wani sababi. To Anas dan Malik Allah ya tsawaita shekarunsa, shi yasa ya rayu da sahabbai, ya rayu da tabi'ai, ya ma rayu da tabi'ut tabi'in. Domin bayanin da zai zo nan gaba wanda ake magana kansa yana can na baya-baya shine Hajjat. Zubairu bin Adi yace mun zo ga Anas dan Malik Allah yarda da shi, fa shakauna ilaihi ma nalqa min al-Hajjat, sai muka koka masa abinda muke fiskanta daga Hajjat, na cutarwa da gallazawa da zalunci. Hajjat bin Yusuf al-Thaqafi yana cikin jagorori na daular Banu Umayya wanda kalifofi suke nada. Mun san kalifa shine jagora oga kwata-kwata, to kasansa za a iya samun gwamnoni da masu anguwanni. To Hajjat yana cikin gwamnoni na kalifofin daular Banu Umayya, gwamna ne cikin gwamnonin daular Banu Umayya. To amma kuma mutum ne azzalimi, taƙadari, mutum ne tantiri mai ƙeƙashashiyar zuciya, domin ya yi ta'asa a ban ƙasa, rayukan da ya kashe shi ma kansa bai san adadin shi, ya kashe rai sama da 300, rai da bata ci ba bata sha ba, ba laifin tsaye balle na zaune. Hajjat bin Yusuf ta kafi ya kashe, ya shiga masallacin Dimashq ya sha rawani da takobi a hannunsa, ana hayaniya ana hauragiya yana shiga, sai kowa ya tsamda ransa, ya je sai ya samu kan minbari sai ya hau sai ya zauna yana karkada dan yatsansa, kowa yayi tsamdaransa ana jira a ji me zai ce. Yana buɗar baki sai yake cewa inni la ara ru'usan qad aina,
وحان قطافها واني لصاحبها wannan lafazin da yake yace inni la ara ru'usan kad aina yace lallai fa ni na ga wasu kawuna sun nuna wa hana kitaku a lokacin cire kawunan yayi wa inni la sahibu kuma ni ne ma abocin cire kawuna har alfahari yake da haka cire kan mutum yadda ka san kayan marmari ne suke jikin bishiya suka nuna za a tsinka to haka ya dauki kawunan mutum shi yasa suka zo suke koka shi gurin Anas dan Malik Anas yana rayu lokacin tunda shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki ilimi gurin manzon Allah ya samu tarbiya mutumin kirki ne mai imani mai takawa wani shawari zai ba su dangane da zaluncin nan da Hajjaju yake yi Hajjaju bin Yusuf Taqafi ta kai ta kawo ya zo ya buga takunkumi wa garin Makka ya buga takunkumi a garin Makka ba shiga ba fita garin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba shi halatta ga wani mahaluki ya yaki garin Makka sai ga Hajjaji ya zo yana yakan garin Makka kuma Hajjaji musulmi annabi ya ce ba shi halatta ga wani mahaluki ya yaki garin Makka yace hatta ni da nazo na yaki garin Makka annabi ai ya yaki garin Makka ya kwace Makka daga hannun mushrikai yace Allah ya mun izini ne wani dan lokaci na wuni daga nan ni ma annabin Allah bai halatta gare ni in yaki Makka sai ga Hajjaji ya zo yana yakar garin Makka ya buga wa Makka takunkumi yana harbin dakin Ka'aba da nakiya zai sa nakiya sai ya harbi dakin Ka'aba sai ka ce ba musulmi bane har ya rusa wata katanga ta dakin Ka'aba yana harin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullah ibn Zubair a cikin Ka'aba ya kashe Abdullah ibn Zubair sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama abun mamaki ɗan uwa mushriki zai ga wanda ya kashe babansa a Makka amma ba zai taba shi ba saboda me saboda kimar garin Makka zai tafa kwansa yana bibiyar sa yana fita daga Makka sai ya bi shi ya kashe amma ba zai kashe shi cikin Makka ba gashi mushriki ne kafiri sai ga musulmi ya kashe sahabin annabi a jikin dakin Ka'aba Hajjaj bin Yusuf al-Fatah ya kashe Abdullah bin Zubair wane ne Abdullah bin Zubair Abdullah ibn Zubair jikan sayyidina Abu Bakar Abdullah ibn Zubair dan Asma'u yar Abi Bakar jikan sayyidina Abu Bakar dan Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna mutane goma da aka musu bishara da aljanna Abdullah ibn Zubair dan sa ne dan Az-Zubair Abdullah ibn Zubair dan babanin manzon Allah jikan babanin manzon Allah wace ce babanin manzon Allah Safiya ita ta haifi Zubair ita kuma babani ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Hajjaji ya kashe shi jikin dakin Ka'aba ya harbi dakin Ka'aba da nakiya ya rusa katargan dakin Ka'aba ya kashe sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jikin dakin Ka'aba inga wannan ai dan ta'addai na karshe to shine wasu daga cikin al'umma sai suka kawo kukansa wa Anas dan Malik shine bayanin da Zubair bin Adi yake yi anan yace fa shakauna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj sai mun zo ga Anas dan Malik sai muka koka masa abinda muke fuskanta daga Hajjaj na zalunci na ta'addanci na tutarwa wata amsa Anas dan Malik ya ba su faƙala sai Anas ɗan Malik ya ce isbiru ku yi haƙuri ma'ana kar ku ce za ku yi ramuwar gayya kar ku ce za ku ɗauki mataki Bahaushe yana cewa ramuwar gayya ta ku ta gayya zafi Anas ɗan Malik bai ce musu su yi ramuwar gayya sai ya ce musu isbiru ku yi haƙuri wannan shawarin da ya ba su su yi haƙuri kenan wannan yana nuna mana yaya ake mu'amalantar shuwagabanni azzalimai da tsinuwa da la'anta ko da fito na fito da haƙuri ake fuskantar zaluncin shuwagabanni da cutarwarsu da danniyarsu da babakerensu ana fuskantarsa ne da haƙuri kamar yadda a nan gurin shawarin da Anas ibn Malik ya ba wa waɗannan mutane inda a shugabannin mu ne yanzu musulmi ba na tsammani akwai wanda zai abin da Hajjaj ko za a samu wanda zai je ya buga takunkumi a ɗakin Kaaba a shugabannin mu na yanzu ma ba ma na wancan zamani ba za a samu shugaban da zai je yana harbin ɗakin Kaaba kuma musulmi to duk ta'addancin da shugabannin mu za su yi a yau ba zai kai wanda Hajjaj yayi ba bana tsammani shugaban mu na yanzu inda sahabi yana raye zai kashe sahabi zai wahala kamar zai wahala in dai musulmi ne in ba musulmi bane dama ba mamaki Hajjaj ya kashe sahabbai bila adadi ba sahabi ɗaya ya kashe ba to amma duk da haka wani shawari ne Anas dan Malik yake ba su wani umurni yake musu yace isbiru ku yi hakuri kenan ana mu'amalantar zalincin shugabanni da cutarwansu da me da hakuri kamar yadda anan gurin yace musu ku yi hakuri yace fa innahu la ya'ti alaykum zaman lalle yanda al'amarin yake babu wani zamani da zai zo gare ku illa walladhi ba'dahu sharrun minhu face wanda ya biyo bayan sa ya fi shi sharri mu ma za mu tabbatar da haka yanzu yan uwa idan mun waiwaya baya ga dattawan mu suna zaune zamanin su lokacin suna kamar mu abubuwan da suke faruwa yanzu wanda kare ba zai ci ba lokacin su ba a san su ba da ƴan mata suna da kunya ko hira ake budurwa da sauri zaka ga mita nawa tsakanin ta da shi amma yanzu zai kaga ga jiki ana amma da ba su san wannan ba mutanen da ba su san wannan ba a da in aka yi abinci a gidan nan za a dan sa a miƙa nan amma yau kolai ya kai daga kai sai ƴaƴanka makwabcinka sai dai ya kare da shakar kamshi wata mata take ba da labari cewar suna zaune a gida ɗaya ita da ƴan uwanta kusan guda hudu duka mazaje magidanta ta ce idan suka yanka abun layyansu sai a shiga ɗaki a ɗakin ake soya kamshin ba ta ce ba za ta biya ɗan uwanta ne uwa ɗaya uba ɗaya ba mai su gutsuro su ba ta ba ita da ba ta samu ta yi layyan ba a'a cikin ɗaki za a shiga a sarrafa naman a gyara a soye a ci ita kamshin ma ba za ta biya a wannan zamani da ba a san waɗannan ɗabi'un ba a da ba yadda za a yi mutum ya kwana bai ci ba za a fito da abinci a baje a daba ko a gindin bishiya ba ka fargaban yunwa an fito da shi an ci ka yi tafane ba kai ba ƙoho ba wanda ya damu iyalanka da aka yi daga gidan nan an sa musu da gezan sun ci sun ƙoshi ba ka fargaban cewa yau iyalaina sun wuni ba su ci ba sun kwana ba su ci ba da idan ka ga ɗan wani ya yi abu yanzu za ka ladabtar da shi babansa kuma ya zo ya ta maka godiya ka taimake shi wajen tarbiyya amma yanzu sai a kai ka police station sai a ɗauko maka civil defense kuma yanzu ga karatu ya yawaita ya watsu amma zamanin da ya fi na yanzu alheri mun shaida da haka ga sunan dattawan za su ba mu labari sun san zamanin da yanda aka zauna kalau kuma aka zauna ƴan uwan juna sannan lokacin ba wai akwai karatun bane amma an kaga ɗabi'u abun burge amma yanzu ga karatun ta ko'ina amma ɗabi'un kare ba zai ci da duk ba su san su sara suka su goda duk da ba a san waɗannan abubuwan ba duk a yanzu ne aka kirkiro su wannan duka yana fito mana da maganar Anas dan Malik da yace fa innahu la ya'ti alaykum zaman ba zamani da zai zo gare ku illa walladhi ba'dahu sharrun fa ce zamanin da zai biyo bayan sa ya fi shi sharri wannan haka al'amarin yake ku ci gaba da hakuri hatta talqaw rabbakum har ku haɗu da ubangijin kenan yanzu baya ba su shawari su dau mataki baya ba su shawari su fito na fito da Hajjaj baya ba su shawari su tsine masa baya ba su shawari su